وعلى آله وصحبه ومن والاه. حفظ الله شيخنا وبارك في أمره ومتعه بالصحة والعافية. ما بعد فيقول المصنف رحمه الله وإياه: عرائس الموجودات قد تزينت للناظرين ليبلوهم أيهم يؤثرهن على عرائس الآخرة، فمن عرف قدر التفاوت آثر ما ينبغي إيثاره. وحسان الكون لما عنبدت أقبلت نهوي وقالت لي إلي، فتعاملت كأن لم أرها عندما أبصرت مقصودي لدي. كواكب همم العارفين في بروج عزائمهم سيارة ليس فيها زهل. يا من انحرف عن جادتهم كن في أواكر الركب، ونم إذا نمت على الطريق فالأمير يراعي الساقة. قيل للحسن: سبقنا القوم على خيل دحم ونهن على همر معقرة، فقال: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللهاق بهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مداساك سادوا وأن مسألة شيء متارق البركة babban masallacin juma'a da ke nan jami'ar Bayero a Kano a wannan yammaci na Laraba. Yau muna bakwai ga watan Safar hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1448, wanda kuma yake daidai da 22 ga watan 7 miladiya ta 2026. A wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna Al-Fawaid, wallafar Al-Imam Al-Allama Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasinmu na 82 a cikin wannan littafi mai albarka. Kafin mu shiga karatu, akwai dan uwa ladanin wannan masallaci injiniya Salisu Inuwa, da yana daga cikin ladanin wannan masallaci mai albarka. Allah subhanahu wataala ya masa rasuwa ranar Alhamis da ta gabata, kuma yi jana'izarsa a ranar an binne shi. Muna masa addu'ar Allah subhanahu wataala ya gafarta masa, Allah ya masa rahama, Allah ya karbi kyawawan ayyukansa, Allah ya yafe masa kurakuransa da zunubansa, Ubangiji ya kautata masa makwancinsa, Allah ya yalwata masa kabarinsa, Allah ya haskaka masa kabarinsa, Allah ya karbi kyawawan ayyukansa, ya yafe masa laifinsa, Allah ya sanya aljanna ce mako masa, abinda ya bari a bayansa kuma Allah ya kula masa da su, Allah ya alkinta masa bayansa. ‘Yan uwanmu musulmi maza da mata da suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya gafarta musu, ya musu rahama. Marasa lafiya a gida da asibiti, Allah ya ba su lafiya. Masu lafiya kuma Allah ya ƙara musu lafiya. Allah ya sa mu cika da imani. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah ya ce: ara'isul mawjudati qad tazayyanat lin-nazirina liyabluwahum ayyuhum yu'thiruhunna ala ara'isil akhirah. فمن عرف قدر التفاوت آثر ما ينبغي إيثاره. وحسان الكون لما أنبدت أقبلت نحوي وقالت لي إلي، فتعاميت كأن لم أرها عندما أبصرت مقصودي لدي. ما ليش عرائس الموجودات وتأماري أمارينا الدنيا قد تزينت سن شابعده للناظرين كما سكلنسوا ليبلوهم dan ya jarrabe su ayyuhum yu'thiruhunna ala ara'isil akhirah, wane ne zai fifita su ya zabe su akan amaran lahira. Faman arafa qadra tafawuti, wanda dai ya san gurgudan tazarar da ke tsakanin su, a fara ma yan bage isaruhu, to zai zabe abin da ya dace ya zaba. وحسان الكون لما أنبدت كاوى وماتا ودن دسكي نن الدنيا لوك تند سكب بين كزو أقبلت نحوي سكف سكنتوني وقالت لي إليا سكتي تهوغريمو فتعاميت كأن لم أرها سينا كبر من غنسوا سينا نون مكانتر غنغن كبر من غنسوا عندما أبصرت مقصوري لدي لوك تند نغا ga manufata nan a gabana na gane manufata ga ta kuma a gabana sai na nuna kamar ban gansu ba wannan gaba ta maganar ibnul qayyim alaihi rahmatullah kamar yanda ya saba a gabobin da suka gabata jan hankali ne mai karfin gaske game da dan adam da Allah subhanahu wataala ya halicce shi a bayan ƙasa da kuma halicce shi saboda babban manufa ta ya san shi kuma ya bauta masa ya san Allah ya kuma bautar Allah da ita ce maqsudin samuwar sa a bayan ƙasa don haka rayuwar sa a bayan ƙasa rayuwa ce da take dauke da wato manufa ta guzuri manufa ta kyautata ayyuka manufa ta ibada duk wani abin da zai gamu da shi na jin dadin duniya to ya dauke shi a matsayin wani abu da Allah subhanahu wataala ya bashi wanda zai taimaka masa akan ya cimma babban manufarsa ita ce neman yarda Allah saboda haka kai ya yarda wani abu na duniya ya dauke hankalinsa ya ja hankalinsa ya shagaltar da shi ya raba shi da babban manufar da ta sa Allah ya halicce shi wato shine bautar Allah subhanahu wataala da neman yardar Allah subhanahu wataala Ibnul Qayyim alaihi rahmatullahi a wannan gabar yace ara'isul mawjudat wato amaran da suke nan duniya wadanda ake tare da su anan Ibnul Qayyim alaihi rahmatullahi yana kwatanta irin kalekalen duniya da adan cikinta da fitintuninta da kayan jin dadi da morewa da suke nan duniya yana kwatanta su ne da amari amariyar da ta caba ado ta fito ga masu kallo sun sa ta a gaba to haka duniya take ga dan adam tana caba ado daga cikin abin da take ado da shi akwai dukiya akwai mulki akwai mata akwai daukaka da suna da shuhura duk waɗannan abubuwa kawace kawacen duniya ne kuma tana ado da su ne bukatar ta shine yadda za ta ja hankalin kai dan adam ta janye hankalinka ka manta da manufar da ta sa Allah subhanahu wataala yayi ka a doren ƙasa to shine yace li yabluwahum waɗannan kayan kawace kawace na duniya waɗanda suke kamar amaran da suka caba ado suka nufo yan kallo Allah subhanahu wataala ya samar da su ne domin su zanto jarraba dan Allah ya jarrabi mutane da su ya ga wane ne zai zabe su ya manta amaran lahira wane ne zai fifita su ya shagalta da su wanda shagaltar da su za ta mantar da shi neman lahira da samun yardar Allah wannan magana da Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah yake alqur'ani cike yake da jan hankali akan ta cewa duk abin da kake gani a bayan duniya na kalekale to jarraba ka ne ubangiji yake yi shin zaka fifita wannan kalekalen na duniya ne ko ko zaka fifita abin da kazo aka halicce ka saboda shi wato neman yardar Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza Allah ce lalle mu mun sanya ma 'alal ardi abinda yake bayan ƙasa zinatan laha mun sanya shi kawace ado ne ga ita duniyar linabluwahum Allah ce dan mu jarrabe su ayyuhum ahsanu 'amala wane ne cikin su zai fi kyautata aikin sa, wane ne wannan kalekilan ba zai dauke masa hankali ba, ba zai shagaltar da shi ba, zai tsaya ya nutsu ya kyautata aikin sa. Sannan da ƙarshe Allah ya ce wa inna la ja'iluna ma 'alayha, kuma lalle mu za mu mayar da abin da duk yake kan ƙasa sa'idan ya zama turbaya, juruzan busasshiya ƙeƙasasshiya. Wato duk wani abin da kake gani a nan yana birge ka, daga ƙarshe Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai lalata shi, zai zamo babu shi kwata-kwata. Abinda zai wanzu shi ne abinda kai na kyawawan ayyuka da neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Hakanan Ubangiji yana cewa wadrib lahum mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa'asbaha hashiman tazruhu riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Almalu wal banuna zinatul hayatid dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. الله يجي كباس مثال كباس مثال رأي والدنيا كما روان سمني دا مكا سوكر دا شي رأي شو كوكي نكاسا سكا غوري دا شي سكا چاكوت دا شي يفتر دا يبنيا مي كيو شو كا تي كيو تي كوري شر. Amma yau da gobe fa asbaha hashiman, sai ta wayi gari ta bushe ta kikashe ta zama karmami ta zama rigaggiya ta zuruhur riya, iska na daidaita shi. Allah ce Allah mai iko ne akan dukkan komai, sai ce almalu wal banuna dukiya da yaya zinatul hayatid dunya, ado ne kawace ta rayuwar duniya. والباقيات الصالحات أما كاوى وأيكا وانززو خير عند ربك ثوابا سنفي لادا أوجن أبنججنك وخير أملا سننكما سنفي زما بولي ما في الخير. أنا أبنجج سبحانه وتعالى قرر ينا بينا وأن أدم تشوى رايو الدنيا كوي مثاليتي مثاليتي تأبين ذاك غنشي برجيكا ya baka sha'awa, amma fa ba za a je ko ina ba, za a wayi gari babu shi. Abinda zai zama wanzajje shine kyawawan ayyukanmu, ayyukanmu da muka yi kyawawa su ne za su zama wanzazzu. Amma da dukiya da yaya da mulki da ɗaukaka da shuhura da suna da dukkan wani abinda yake baka sha'awa a duniya, to ba komai bane. Kamar yadda ka san an yi ruwan sama shuka ta fito, yau da gobe za ka zo ka iya samun gurin da shukar ta bushe ta zama diddiga kuma iska tana daidaita ta, to haka duniya take. Amma kyawawan ayyukan da muke yi din nan su ne waɗanda suke wanzazzu, domin su ne za mu samu ladansu a gurin Ubangiji. Sannan kuma su ne abin da ya fi kyau mu yi buri, mu yi fatan mu ga cewa mun samu dace wajen aikata su. Hakanan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wadrib mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nasu wal an'am innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nasu wal an'am hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وبنجي سبحانه وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا مثال الرأي والدنيا إنما باون أبو بني كوي إلا كمروان سمني ليكي سوكا أدورا قسا فاختلط به نبات الأرض رن قسا سقوريد شي مما يأكل الناس والأنعام لقى أبين متاني لربو بيسكيتي ta idza akhadhatil ardu zukhrufaha hasse kasa tayi kawa wazayyana tayi ado, wato abinda aka shuka a kasa ya fito yayi kyau yayi kore shar yana bada sha'awa. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha, masu ita wannan gonar ko wannan shukar sun tabbatar da cewa su za su ci amfanin shukar. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا سيال أمر أمو زي زوما ونن شوكر ونن غونر دري كودرانا faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amsi, sai Ubaida ita girbabbiya kamar jiya dai da dai ba a yi ta ba. Allah ce to kamar haka ne muke bayanin ayoyin mu daki daki ga mutanen da suke tunani. To haka Ubangiji subhanahu wata'ala yake ta bada labarin cewa duniya misali ne kawai Ubangiji yake wa dan Adam ya nuna masa wani abin da zai dauki hankalinsa ya bashi sha'awa, amma fa ba wani abu ne mai dawwama ba, wani abu ne da zai zo na dan kankanin lokaci a kiyasin Ubangiji subhanahu wata'ala, komin dadewar abin kankani ne saboda zai wuce. Da zarar kuma ya wuce shikenan sai dai labari, sai dai tarihi, wani ko tarihin ma ba za a ji ba, shikenan ya zama khabaru kana. To abinda zai wanzu shine kyakkyawan aiki, ce zuyyina linnasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ubangiji ya ce an kawata wa mutane su na sha'awa, minan nisa'i na daga mata, wal banina da ya'ya, wal qanatir al muqantara da dukiya mai tarin yawa, minan zahabi wal fiddati na zinariya da azurfa, wal khayl al musawwamati da dawakai wadanda ake sakin su su yi kiwo ko ake kiwon su ake kiwata su, wal an'ami da dabbobi na ni'ima, raƙuma da shanu da tumakai da awakai, ya ce wal harsi da gonakai, ce zalika mata'ul hayatid dunya. Allah ce wannan duka jin daɗin rayuwar duniya ne, wallahu indahu husnul ma'ab, amma kyakkyawar makoma tana ga Allah. Kyakkyawar makoma, kyakkyawan sakamako shi ne abinda mumini zai samu a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama da dama sun zo waɗanda suke ishara zuwa ga ƙasƙancin duniya da abinda ta ƙunsa, wanda duka mumini na ƙwarai ba zai fifita duniya a kan lahirarsa ba. Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Al-Mustawrid ibn Shaddad radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'al ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima yarji'. Annabi yace na rantsi da Allah, duniya idan aka kwatanta ta da lahira ba komai bace, face kamar ɗayan ku ya sa ɗan yatsansa ya nuna sababarsa, ɗai manuniyarsa ya sanya shi ya nutsa shi a cikin teku ya fito da shi ya ga me zai dauko daga cikin teku. To haka yadda teku yake da abin da dan yatsan ka zai dauko daga teku in ka saka shi, to haka kiyasin duniya da lahira suke. Saboda haka kaga duniya in aka kwatanta ta da lahira ba komai komai bace, kamar yadda in ka kwatanta ta da dan dugon da yatsan ka zai dauko daga teku, in ka kwatanta shi da teku ina kwatancen ma zai yi, ai ba ma kwatanci. To haka duniya take. Haka ne Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Jabir dan Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya wuce ta kasuwa, kasuwar Madina, ya shigo daga bangaren wasu daga abin nan gurin da ake cewa al-awali, ya shigo ta nan wannasu kanafataihi, mutane a damansa da hagunsa sun kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, famarra bi jadiyin asak, sai annabi ya wuce da wani dan taure wanda yake mai yankakken kunnuwa ko mai kananan kunnuwa, mayyit kuma matacce, wato mushin dan taure ne, dan tauren kuma duk kunnuwan sama a yayyanki, wanda yake nuna cewa dan taure ne wanda ba shi da ma wata kima. Sai annabi yake musu misali ce fatana walahu fa akhadha bi udhunihi, sai annabi ya kama kunnan wannan dan tauran, sai yace ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bi dirhamin, wane ne a cikin ku zai so a sayar masa da wannan dan tauran, mushen dan tauran nan da dirhami daya, wane ne zai iya sayan mushen dan tauran nan da dirhami daya? To shine sai suka ce ya rasulullah ma nuhibbu anna lana bi shay'an anna lana bi sha'annahu lana bi shay', ya Rasulullah ba za mu su kome kowane irin abu mu bayar ba a ba mu dan tauran nan saboda bai da wani amfani a gurin mu ba wani abin da za mu iya bayarwa dan a ba mu wannan mataccen dan taure mai yankakken kunnuwa to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa atuhibbuna annahu lakum to za ku so a ba ku ko da ba ku ko mu suka ce wallahi law kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asak wallahi koda yana da rai ai wannan dan taure ne wanda yake da aibi wato yake da nakasa saboda haka ba wani daraja ce da shi a gurin mu ba fa kaifa wa huwa mayyit to ballantana kuma yanzu yana mushi koda da rai ne yaushe zan me zamu da wannan dan taura ballantana kuma mushi ne to sai annabi ya ce fa wallahi to na rantse da Allah da duniya ahwanu ala Allahi min hadha alaikum yace to na rantse da Allah duniya ta fi rashin daraja a wajen Allah fiye da wanda wannan dan taurin yake da rashin daraja a wajen ku wato yadda kuke daukan wannan dan taurin ba shi da wata daraja ba shi da wata kima a wurin ku to wallahi rashin kima da darajar da duniya take da shi a wurin Allah yafi wannan annabi ya musu misali da wani abu bayan ya jajja hankalinsu ya ji irin ra'ayinsu yace to kun ga yadda kuka dauki wannan dan tauren ba komai ba bai da wata daraja a wajen ku to haka duniya ba ta da wata daraja a wajen Allah fiye da yadda kuke ji haka na Ibn Hibban ya rawaita hadisi daga Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa inna mat'ab ibn adam ju'ila mathalan lid-dunya وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يسير النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشيوى للي أبنشن أن أدم الله سبحانه وتعالى يسن ياشي مثالي نين دونيا واتو يد ككي غا أبنشن كا دا ككي تشي تو حكا دونيا تكي أقول الله أبنشن دا ككي تشي وإن قزحه كودا كاسا مسا كاين كنشي كاسا مسا سبايسيس wama lahahu ka sa masa gishiri yayi dadi idan ka ci to ka duba yake koma da ƙarshe duk irin abincin da zaka ci duk irin dadin sa daga ƙarshe kyankyamin sa zaka zo kai yayin da ka sa shi a cikin ka yazo fita kyankyamin ka kyankyamin sa kake kuma kowa ma kyankyamin sa yake to haka duniya take a gurin Allah duk yadda ta baka sha'awa to a gurin Allah ba wani daraja take da shi ba ba ta da wata kima to shi yasa ibn al-qayyim alayhi rahmatullah yace wa man arafa qadra at-tafawut athara ma yanbaghi itharuhu wanda duk ya gane tazarar da take tsakanin duniya da samun yardar Allah duniya da abin da yake wajen Allah na sakamako to zai fifita abin da ya dace fifita wannan sai ga wanda ya fahimci tazarar da take tsakanin duniya da abin da Allah ya tanada wa mutum idan ya tsaya ya bi Allah idan ya tsaya ya kiyaye dokokin Allah ya ne bi yardarsa to shine zai yi kyakkyawan zabi ya zabi abin da zai wanzu zai dawwama da abin da yake mai karewa ne mai wucewa duk mutumin da ya aiki da basira ya aiki da hankali ya aiki da lura to lalle zai gane cewa babu ta yadda za a yi kafifita abin da zai zo ya kare yayin da kuma ga abin da ba zai kare ba ana maka tayinsa ka fifita wancan mai karewar wancan mai gushewar cikin dan kankanin lokaci in dai har mutum yana da basira to ba zai yi wannan ba to kuma babu ta yadda za a yi ka ce ka fifita duniya kuma ka samu lahirar ka yadda ya kamata ba zai yiwu ba in dai za ka fifita duniya to za ka shagala ka manta da lahirar ka ne don haka in kuma mutum zai fifita lahirarsa to kyalekyalen duniya ba zai ji hankalinsa ba zai wato rufe masa ido ba zai toshe masa tunaninsa da basirarsa ba duk irin abin da za a masa tayinsa na duniya in dai har zai ci karo da yardar Allah subhanahu wa ta'ala zai ci karo da samun abin da Allah ya tanada wa mumini to ba zai karɓi wannan tayin ba ba zai yarda wannan abin ya bata masa lahirarsa ba Imam Ahmad ya fitar da hadisi a cikin Al-Musnad daga Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba ad-dunya ko man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa'athiru ma yanbaghi ala ma yabqa ala ma yafna annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba dunyahu wanda ya sa san duniyarsa a zuciyarsa adarra bi akhirati to zai cutar da lahirarsa wa man ahabba akhiratahu wanda kuma ya sa san lahirarsa a duniyarsa ahabba a zuciyarsa adarra bi akhiratihi to zai cutar da lahirarsa zai cutar da duniyarsa fa'athiru ma yabqa don haka ku fifita abinda zai wanzu ala ma yafna akan abinda zai kare wannan hadisi yana nuna maka cewa idan har kana son lahirarka ta yi kyau to sai ka kawar da kai daga wani abin da zuciyarka yake take so na duniya sai ka haƙura da wani abin da zuciyarka take so na duniya wanda zai ci karo da lahirarka ka fifita lahirarka shine idan har ka so duniyarka to zaka cutar da lahirarka ma'ana idan ya zanto san duniyar ya rinjaye zuciyarka to babu shakka zaka iya barin abinda zai samar maka da yardar Allah a lahira zaka kuma iya aikata abinda zai jawo maka fushin Allah saboda duniyarka ta yi kyau haka nan idan ka so lahirarka to dole wani abin da yake mai daɗi a nan duniya da zuciyarka take so yayin da ya ci karo da manufar Ubangiji subhanahu wataala zaka bashi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu cewa mu fifita abinda zai wanzu akan abinda zai kare abinda zai wanzu ita ce lahira abinda zai kare ita ce duniya saboda haka ba za taba yiwa ba mutun ya sanya san duniya a gaba a zuciyarsa ya zama ita ce a gabansa wannan ka samu cewa ya damu da lahirarsa ba zai yiwu ba yayin da zai sa duniya a zuciyarsa to za ta mantar da shi kuma sha'anin lahira kamar yadda idan ya sanya lahirar a zuciyarsa to ba zai tsaya yana waiwayen kyalekyalen duniya ba ba za su rufe masa ido ba su tsone masa ido ba shi yasa Allah yake cewa araditum bil hayati dunya min al akhirah fa ma mata'u al hayati dunya fil akhirati illa qalil yanzu shin kun yarge wa kanku rayuwar duniya ne kun fifita ta akan lahira Allah ce to fa ma mata'ul hayatid dunya jin dadin duniya bai kasa bai zama ba illa qalil face dan kadan wato duk irin yadda zaka ji dadi a duniya to takaitaccen jin dadi ne ba tsai ba dadewa zai yi ba Allah ya faɗi wato irin ɗabi'a ta kafirai ce wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mata wa farihu sun rika farin ciki da rayuwar duniya tana birge su tana daukan hankalinsu Allah ce wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata amma rayuwar duniya idan an kwatanta ta da lahira to dan jin dadi ne kadan shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya soki lamirin waɗanda suke fifita rayuwar duniya akan ta lahira ko suke zaɓar rayuwar duniya akan ta lahira Allah ce bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa bal tu'thiruna alhayata ad-dunya kuna dai fifita rayuwar duniya ne kuna zabanta amma lahira ita ce tafi alkhairi kuma ita ce mafi wanzuwa ita ce za ta wanzu Allah ce kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira ce kuna son mai gaggawar ne ta gaggawar ta gaggauce wacce za ka samu nan take amma kuna manta ta ƙarshen ita ce lahira hakanan Allah yake cewa inna ha'ula'i yuhibbuna al-ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila waɗannan suna son duniya ne amma a gabansu suna barin wani yini wanda yake da nauyin gaske ita ce lahira yayin da duniya ta zan ita ce a zuciyar bawa to da wahala ne kaga cewa al'amarinsa sun tafi daidai in dai ya zanto ya raja akan sha'anin duniya to wannan mutum ba za ta yiwu ba ka samu al'amarinsa suna tafiya daidai dole ne zai rika yin abinda ransa yake so domin ya samu wannan duniyar idan sa zai makance zai aikata wasu abubuwan da ba za ka taba tsammanin cewa zai aikata su ba watakila kana masa kallon mutum mai hankali mutum mai nutsuwa mutum mai kame kansa mutum mai addini amma yayin da ya sa duniya a zuciyarsa to ba za ka yi mamakin sa ba in ka ganshi yana yin wasu abubuwa sai ka rika cewa yanzu wani kai ne zaka yi kaza kai ne zaka yi kaza abinda ya jawo masa shine sa duniya a zuciyarsa idan sa ya rufe yana son ya yi kuɗi ya zama mai kuɗi saboda haka duk irin abinda za a bijiro masa da shi da duk wata hanya da za a yi masa tayinta wanda zai samu duniya to zai karba yayi na'am zai rufe ido wani ma shedan yayi masa huduba ya ce da shi kawai ka rufe ido in ka samu dukiyar ka tuba ka rika alheri ka rika gina masallatai kana kai mutane umara kana sadaka kana ciyarwa kana kaza sai ya masa wannan hudubar yayin da kuma dukiyar za ta samu to a lokacin kuma shedan zai sa masa tsoron talauci a cikin zuciyarsa a da can lokacin da yake talaucin nuna masa zai rika yi cewa kawai ka nemi kuɗi ta kowane hali kayi kuɗi kawai kayi kuɗi in kayi kuɗin daga baya wasu abubuwan da kai ba daidai ba sai ka zo ka tuba ka gyara inna allaha ghafurur rahim daga baya sai yayi kuɗin Allah ya bashi kuɗin don ya jarraba shi to shikenan sai kuma ya dawo yana ruwa ومنهم من آهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون هكا وبنجد يتي لغا تكنسو أكوى واند زي لغا مكارانتوا ينا دوكان الكوري سكانن كدشيشي وا إذن هر الله يهولي مسيح أرزكي to wallahi zai rika sadaka kuma zai zama cikin mutanen kirki duk aikin alheri da shi za a yi ai ba zai ja da baya ba ina dan mun samu dukiya kuma sai mu kaurace muku ai ba zai yiwu ba duk wani aikin alheri kawai ku nufo mu da shi yanzu za ku ga mun yi kure ku yi ta mana addu'a Allah ya sa dukiyar nan ta samu balamma atahum Allahu min fadlihi ya inda Allah ya bashi falalarsa shikenan sai ya juya baya ya juya baya ya yi rowa bakhilu sai suka yi rowa dukiyar da Allah ya bashi wa tawallawahum mu'ridun suka juya baya suka bijire wa aqabahum nifaqan fi qulubihim daga baya sai Allah ya biyo musu da munafici cikin zukatansu wannan abinda suka yi wa Allah na ƙaryar da suka yi masa da alkawarin da suka yi suka ƙarya sai ya jawo Allah subhanahu wataala ya jefa munafici kuma a zuciyarsu a fuska za su nuna wani abu daban amma a zuciyarsa kuma wani abu ne can daban bima akhlafu Allah ma wa'adu Allah ce saboda karya alkawarin da suka yi wa Allah wai ba kanu yakzibuna kuma saboda karyar da suka rika yi na cewa in sun samu dukiya za su yi alheri to haka shedan yake shi yasa Allah ce ash-shaytanu ya'idukumul faqra haka shedan zai rika nuna muku ya rika tsoratar da ku talauci zai rika nuna muku cewa in kun ba da dukiyar za ku talauci to shi yasa za mu ga yau rayuwarmu yadda ta koma rayuwarmu ta koma duniyar da take ta riga ta shiga zuciyar kowa da babba da yaro da namiji da mace da karami da babba kowa tunaninsa yadda zai samu kuɗi kawai to sai ya zanto ba ruwan kowa da kai masa maganar lahira wani ma ba zai so yana neman harkar kuɗinsa ba ka kawo masa maganar addini ka nuna masa cewa abin nan da zai ya tsaya yi tambaya ya halatta ko bai halatta ba harkar nan a musulunci ta halatta to ba zai so haka ba wani ma zai ce ka bari kawai sai mun yi daga baya ma yi tambaya yawanci haka suke yi mutum ba zai yi tambaya ba sanda zai yi sai ya yi sannan sai zo yana tambayar yaya ya halatta in kaga bai halatta ba sai ce to bari a tuba amma ya riga ya yi wani ma sai ta caɓe masa ta kwaɓe masa Allah ya jarabce shi a ciki sai kuma ya zo yana tambayar ka mafita shi yasa za mu ga magabata duk sun yi ta jan hankali akan wannan Jundub ibn Abdullah al-Bajali sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin maganganun sa yana cewa hubbud dunya ra'su kulli khati'a san duniya shike jawo dukkan wani laifi duk wani laifi da zaka gani to a gaba gare shi san duniya ne san duniya ne san duniya ne yasa azzalimi yake zalincin sa dan fashi yake fashin sa dan kidnafin yake kidnafin din sa dan daba yake daba duk dai man duniya ne in ka koma zaka samu duk san duniya ne ka ka tutu a cikin zukatan da babu tsoron Allah a cikin su saboda haka sai ya jawo dukkan wasu irin laifuffuka suke faruwa Al-Hasan al-Basri alayhi rahmatullah tabi'i ne cikin tabi'ai yana cewa man ahabba ad-dunya wa sarrathu kharaja hubbu al-akhirati min qalbihi man ahabba ad-dunya wa sarrathu kharaja hubbu al-akhirati min qalbihi dukkan wanda zai so duniya kuma ta faranta masa rai to san lahira kuma zai fita daga zuciyarsa san lahira zai fita daga zuciyarsa saboda duniya kamar ma'auni ne kamar mizani ne sikeli ne mai mazubi guda biyu duk sanda ɗaya ya rinjaye to ɗaya kuma zai yi sama zai rashin nauyi duk sanda ɗaya ya yi rashin nauyi to ɗaya ne ya rinjaye to haka duniya da lahira suke Awun ibn Abdullah yana cewa ad-dunya wal akhiratu fil qalbi ka kiffatay al mizan بقدر ما ترجح احداهما تخف الاخرى واتو دنيا da lahira a cikin zuciya yace kamar mazubin mizani ne wato sikeli gurgudan yadda ɗaya za ta yi rinjaye to ɗaya kuma za ta yi sakayo in kaga ɗaya ta yi ƙasa to ɗaya sama za ta yi ta yi sakayo babu komai a cikin ta to haka san duniya da san lahira suke a cikin zuciyar bawa Wahab ibn Munabbih yana cewa innamad dunya wal akhirah ka rajulin lahum ra'atani in arda ihdahuma askhata al ukhra yake cewa duniya da lahira yadda suke kamar mutum ne da yake da mata guda biyu kishiyoyi duk sanda zai dadada wa ɗayar to zai bata wa ɗayar in ya bata ma wannan zai dadada ma wacce in ya dadada ma wannan zai bata ma wacce to haka duniya da lahira suke kishi suke a tsakaninsu in ka dadada wa duniya to lahirar ka zaka bata in ka bata duniya to lahirar ka zaka gyara sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da wannan ne suka yi fintinkau suka zamo babu kamar su suka zamo a kundin tarihi nabil adama ba a taba yin mutane masu nagarta irin su ba ba wani abu bane yasa su haka shine sun kakkabe san duniya daga zuciyarsu sun sa babban manufarsu a rayuwarsu shine neman yardar Allah da gyara lahirarsu wanda yasa suka yi fintinkau ya zanto ba za a taba cin musu ba Abdullahi ibn Mas'ud alayhi rahmatullah yana gaya ma wasu daga cikin almajiransa mutanansa yace da su antum aktharu sawman wa salatan min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa hum kanu khairan minkum yace ku ga ku kun fi wato sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yawan sallah kun fi su yawan azumi amma kuma sun fi ku a gurin Allah ga su kun fi su waɗannan abubuwan amma kuma sun fi ku a gurin Allah sai suka ce wa kaifa zaka to ya tayaya mun fi su azumi mun fi su sallah amma kuma sun fi mu a gurin Allah sai ya ce kanu azhada minkum fid dunya wa arghaba minkum fil akhirah sun fi ku guje wa duniya kuma sun fi ku kwaɗayin lahira sun fi ku guje wa duniya sannan kuma sun fi ku kwaɗayin lahira wannan shi yasa suka zanto sun yi muku fintinkau ba za ku kamo su ba za ku kamo su da yawan sallah ko azumi ba saboda abin da suke da shi na zuciyar da ta mai raja'a ga Allah subhanahu wata'ala ya fi naku Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu yake cewa mutanansa la in halaftum li ala rajulin annahu azhadukum لأحلفن لكم أنه خيركم والله إن ذاكو رنسي من واني دقا تشكينكو واني يا فيكو بجي ودونيا لذاكو نونة اي دقا تشكينكو كي رنسوا اتشوا وانا يا فيكو بجي ودونيا تونيكو مزان يموكو رنسوا اتشوا تودي يا فيكو شوا شيني خيركم لذوانا شيني ببما اونين دزي نونة تشوا zuciyarsa gaba daya ya mika ta ga Ubangiji subhanahu wataala wanda kuma wannan shine wato cibiya da take jikin dan adam wanda Allah subhanahu wataala yake dubawa tare da ayyuka domin bawa ya samu yardarsa sannan sai ya ce wa hisanul kauni lamma abda lamma anbadat aqbalat nahwi wa qalat li ilayya wanda wasu baituka ne guda biyu da ba ambaci mai su ba yana yi wa shi Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah shine mai baitukan ce wa hisanul kauni kyawawan mata na duniya yayin da suka bayyana kansu suka fito suka nufo ni suna cewa da ni wa qalat li ilayya suna cewa kazo 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 kabe inda zalin abin nan matar azizu misr ta ce wa Nabi Yusuf hay talak ta ho gare ni to zasu sun caba kwalliya sun caba ado sun nufo ni suna cewa ilayya ilayya ka zo gare ni ka zo gare ni fata'a baitu ni kuma sai na nuna kamar bana makance ma bana gani ka allam araha kamar ma ban gansu ba inda ma absartu maqsudi ladayya saboda ni naga inda na sa gaba naga manufata ga inda take can dan haka dai me zan tsaya waiwaye har su ja hankali na har su rude ni har su hana ni zuwa ga abinda ne zuwa ga inda nake so in kai gare shi wato ne bayan ran Allah subhanahu wataala saboda haka wanda yake nuna dan mutumin da yasa Allah subhanahu wataala a gaba to kuma babu wani abinda zai ja hankalinsa har ya rude shi ya manta da lahira sai wanda yake gafalalle dal ladina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum an naru bima kanu yaksibun Allah ce lalle alladina la yarjuna liqa'ana ba sa kikkiawan fatar haduwa da mu waradu bil hayati dunya sannan suka yarda da rayuwar duniya ita ce kawai rayuwa watma annu biha suka nitsi da rayuwar duniya walladina hum an ayatina ghafiluna kuma wadanda suka gafala suka sha'afa suka rabkana ga barin ayoyinmu da wa'azinmu da muke yi musu Allah ce ulaika ma'wahumun nar to wadannan makomar su wuta ce bima kanu yaksibuna saboda abinda suke aikatawa suke tsoruta saboda haka dabi'ar kafiri ce gaba daya yanke walahirar saddika ya mai da hankalinsa kan duniya kawai ya alamuna zahiran min alhayati dunya wa hum an alakhirati hum ghafilun Allah ce sun san ciki da waje na rayuwar duniya sun san zahirinta amma kuma ba su san komai game da lahira ba to shi mumini aka san su yake shi harkar lahira ita ce ta shafansa watakila ma abubuwan da suka shafi rayuwar duniya da yawa bai san su ba da yawa wasu abubuwan da suke faruwa ko wasu hanyoyin da ake a samu kuɗi ko a samu dukiya ko ɗaukaka shi bai ma san su ba bai ma fahimce su ba harkar lahira ta ce kawai a gabansa to wannan ita ce ɗabi'ar mumini Sheikh Bakar Abu Zaid alayhi rahmatullah yana faɗa game da malaminsa Muhammad al-Amin al-Shinqiti sahibu Adwa'ul Bayan mai littafin tafsirin Adwa'ul Bayan bi tafsir al-Qur'ani bil Qur'an yake cewa har ya mutu ba ya iya bambance kudin Saudiya gashi a Saudiya yake a Madina yake amma har ya mutu ba ya iya bambance saboda haka in kudin suka zo hannunsa ma kawai zai mika wa ƴaƴansa su je da abin da za a bukata a gida da sauransu shi ba sa gabansa kuma wannan mutum kamar yadda yake cewa da duniya ce ta fito da shi daga ƙasarsu da asalinsa ɗan Muritaniya ne ce da duniya ce ta so fito da shi da kasar su to ba abin da zai nema na duniya da ba zai samu ba tunda dubbin ilimin da Allah ya bashi ba wanda zai nemi yayi masa wata alfarma bai masa ba to amma ba wannan ne a gaban sa ba to saboda haka su ne zaka samu cewa duniyar bata washe su ba ba san komai game da ita ba to amma shi dan duniya kullun yana binciken hanyoyin da zai bi ya tara ta idan sarfe kawai shi ne ya samu kuɗi ya sa ba karamin illa ba ne ya zanto yaro tun yana karami abinda ake nuna masa kenan ana masa tarbiyyar cewa duk abinda yake idan ya zama babba wani mai kuɗi a duniya wannan ba munar tarbiyya ce kai kokari ka nuna wa yaro abinda ake so ka zama yaro na gari ka zama dan ƙasa na gari ka zama mutumin kirki ka zama wanda al'umma za ta amfana da ta amfane ka amfane ta amma abinda ake nuna masa kawai ka bi nan hanyar domin ana samun kuɗi domin za a yi kuɗi saboda haka yaro tun yana ƙarami ya taso idansa kawai akan kuɗi kawai ina zai ga kuɗi ina zai samu kuɗi ya zai yi kuɗi saboda haka in bai samu ba shikenan sai ya shiga hanyoyin da basu dace ba ya ganshi ya shiga satar dukiyar ubansa ya shiga ta makota ya shiga ta yan uwa ya shiga damfara ya shiga saboda an nuna masa kawai in kana so kai martaba a duniya kai kuɗi haka aka nuna masa haka aka nuna masa ko wajen zabin kwasa-kwasai ne sai ka ji ana wannan course din ba a samun kuɗi wannan course din yafi kuɗi wannan course din haka shi course din kuɗi kawai yake nema to shikenan ya taso da wannan to in ya gama kwasa-kwasan kuma bai samu kuɗin ba tunda dai kuɗi samun dukiya ne daga Allah ne Allah shine yake bayarwa shi yake hana yamsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir shi ke ba mu wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama mutum ba shi yake wa kansa arzikin ba Allah ne in ya ga dama ya masa in ya ga dama ya hana shi to in ya gama kwasa-kwasan kuma bai samu dukiyar ba shikenan sai kuma ya shiga wasu hanyoyi wanda ba su dace ba yanzu na dab da zan fito wani dan uwa yake gaya min wannan bet na ija ko wannan cacar da ake yi yanzu yara ƙanana malam an ce duk sun shiga ciki yara ƙanana malam yara sun shiga satar kuɗaɗen iyayensu uba da ya aje abinsa in ya zo sai ya neme shi ya rasa ɗansa ya ɗauki ya shiga bet na ija ka duba wannan bala'i kuma duk irin tarbiyyar da aka sa wa yara ce ta cewa in suna so su zama wani abu a duniya to su tara kuɗi ba wai a nuna musu yadda za su zama ƴaƴa nagari ba wanda Allah ya rubuta wa arziki kuma zai yi ai ba wanda zai rike arzikin wani tun kana cikinka mu a aqidar mu ta musulmi tun kana ciki an rubuta arzikinka duk abin da za ka ci ka sha ka sa a jikinka an riga an rubuta maka zakewa wajen nema ko wajen sabawa Allah duk ba shi zai sa ka samu ba Nabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna ruhal qudus nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha fattaqullaha fa ajmilu fi at-talab wa la yahmilannakum istibta'u rizqikum an tatlubuhu bi ma'siyatillah fa inna ma 'inda Allahi la yunalu bi ma'siyati Nabi sallallahu alaihi wasallam yace mala'ika jibrilu yayi mun wahayi ya sanar da ni cewa babu wani rai ba wani rai da zai mutu sai ya kwalkwale arzikinsa sai ya cinye arzikinsa tas ba za ka mutu ba sai abinda Allah ya rubuta maka ka cinye shi tas da haka annabi ya ce fattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoransa fa ajmilu fi talab ku kyautata hanyar neman arzikinku fa inna ma inda Allah abinda yake wajen ubangiji la yunalu bi ma'siyatillah ba ta hanyar saban Allah ake samun sa ba ta hanyar saban Allah zaka samu abinda yake wajen sa ba to wannan aqidar ita ya kamata ya zanto duk musulmi an tarbiyance shi akan ta amma ba akan san tara dukiya ido rufe ba to rayuwar da aka jefa al'ummar kasarmu a cikinta da abubuwa na shaidanu na bude ido da suka yi yawa sun sa yara kanana ba abin da suke so ilin irin maganar kudi maganar kudi to kuma ba ta hanyar ma da ta dace ba a'a ta hanyar da take wato haramtacciyar hanya haka sai an tashi tsaye wajen tarbiyar yaya kuma malaman makaranta musamman waɗanda suke kananan makarantu primary da secondary ya kamata ya zanto sun dauki tarbiyar wato salon sawa yara tarbiya mai kyau ba su kokarin wato nuna musu cewa shi kudi shine kai kudi shine wani abu ba akwai waɗanda ba su tara duniya ba amma kuma sun amfana da duniya har gobe ana amfana da su ana jin dadin su akwai waɗanda sun tara duniyar kuma ba abinda aka girba daga wajen su sai lalata sai cuta sai cutarwa saboda ka tara dukiya ba shine zai sa a amfana da kai ba wani zai tara dukiyar amma kullun kokari yake ya fito da tsarin da zai cutar da mutane dukiyar tashi ba zai tara dukiyar tashi ba za ta sa masa tausayi ba sai dai ta sa zuciyarsa ta kikashe san duniya kuma ya ƙara yayi ta ƙarfi yana kamari a zuciyarsa to kaga wannan me ya amfani dukiyar tasa me ya amfani dukiyar tasa ita dukiya mai amfani ita ce wacce za ta zama a hannun mutum nagari annabi yana cewa ni'mal malu salih lir rajulus salih ma dalla da dukiya ta halal a hannun mutum nagari ma dalla da dukiya ta halal a hannun mutum nagari shi kaga dukiyar da za ta yi amfani ga al'umma ita ce dukiyar da ta kasance ta halal ce kuma ta shiga hannun mutum nagari to wannan ita ce dukiyar da za ta amfani mutane ita ce kuma musulunci yake yabawa wanda yake da ita to wannan duka jan hankali ne Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah a cikin waɗannan maganganu yake yi akan cewa ya zanto bawa zuciyarsa ta fi raja'a akan lahirarsa sama da duniyarsa ba wai ana nufin ka manta da duniyar kwata-kwata ba a'a ya zanto ka ɗauki komai tsaka-tsaki ka amfana da duniyar ba tare da ka bari kuma ta shagaltar da kai ka fifita ta akan lahirarka ba ce wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah to wala tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka amma ba tare da ka manta rabanka na duniya ba ga Ubangiji subhanahu wataala sai ya gabatar da neman lahira da dukiyar da Allah ya baka sai ya gabatar da shi a ambato yace wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah ka nemi gidan lahira daga abin da Allah ya baka idan muka lura a cikin wannan jumlar Ubangiji ya nuna mana cewa dukiyar dai shi ya baka ba dabarar ka bace ba kwazan ka bane ba ilimin ka ba iyawar ka ba ba kwarewar ka ba a'a Allah ne ya ga dama ya baka duk abin da kake tinkaho da shi akwai wanda sun fi ka kuma su ba samu ba to fi ma ataka Allah ne ya baka to abinda zaka fara sawa a zuciyarka shine neman lahira da wannan shi yasa aka gabatar da wannan sai aka ce wala tansa nasibaka min ad-dunya Allah ya nuna abinda zaka samu kuma na duniya shine nasibinka to kada ka manta shi ba wai ana nufin kakkaci mai kyau ba kakka sha mai kyau kakka sa sutura mai kyau kakka zauna wuri mai kyau duk ba ana nufin haka ba a'a wannan ma wani bangare ne na godiyar Allah nabi yana cewa Allah yana son bawan da ya ni'imta shi ya ga alamun ni'imar tare da shi inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi yana son ya ga alaman ya ni'imta ka to ga alaman ni'imar a jikinka kada ya ni'imta ka da dukiya amma kullun a ganka duku-duku kullun a ganka a wahale abun hawanka ya gaji ka kasa bayar da shi kana ta fama kullun gareji kuma gashi Allah ya hore maka ka bayar da shi ka samu wani ka saya sannan a je gidanka a ga kaca-kaca an je gurin da za a zauna ma a dan huta babu gida duk ya bin nan yayi datti yayi yana yayi waye kuma kai wai mai dukiya ne ƴaƴanka da matanka duk ba su ji daɗin dukiyarka ba ba wani abu da suke ji na daɗin dukiyarka sai dai abin da za su sata daga ciki baka sani ba to Allah ba ya san irin wannan shi kaga ba ana nufin cewa ka rufe ido shi yasa ake cewa az-zuhdu fi dunya za ka kalma fi ake amfani da ita ba an ba ba so ake ka bar duniyar ka juya mata baya ba ka shiga daji ka koma kana rayuwa da namun daji kana shan ruwan kududdufi ba wannan ake nufi ba ka zauna a cikin mutane ka ci ka sha kai komai amma duniyar ka batta a tafin hannunka kakka dauke ta ka sa ta a zuciyarka kakka yadda ta shiga zuciyarka a ta tsaya iya tafin hannunka duk abinda zai ci karo da lahirar ka kuma duk irin yadda kake zuciyarka take son shi to ka watsar da shi to wannan shine ake nufi da az-zuhdu fi dunya wanda Allah ya bashi duniyar ko duniyar ta nufo shi shine ake gane ba mai zuhudu amma wanda daman bai da shi yana cikin rayuwar fatara wanda zuhudu zai to daman shi duniyar ma ta yi zuhudu da shi ko ta zuhudu da shi amma wanda yake da shi shi ake gane yana zuhudu bata rufe masa ido ba bata hana shi alheri ba lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa na dai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fahimi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh